gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe da wannan marece na ranar Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu duba batun irin takurawan nan da wasu mata ke ganin maza na yi a gidajensu musamman ta fannin zuwa zumunci, makaranta ko aiki. To ko me maza za su ce game da wannan batu?
Mutum yana daukan mataki ne akan matarsa iya gurgurdan yadda ya fahimci misali ana samun so da yawa wani zaki gani ne matarsa bata cika fita ba to a lokacin da ya zo kuma ya bata izini tana fita tana hulɗa da mutane hakan nan to sai ga kuma ta zo gida ta dawo da wani hali
da ƙarin bayani a wannan zauren na muhawara inda duk mata da maza suka bada gudunmuwar su. Kafin ku ji duk waɗannan za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu duk domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Allah da farko za mu fara da amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce wasu maza na hana matansu zuwa wurin aiki ko yin sana'a ko zumunci. Me kuke gani ke janyo irin wannan takurawar? Ga yadda kuka amsa tambayar. Ko ta fito ne daga Yakub Musa yace ba takurawa bace gyara kayanka baya zama sauke maraba.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Buhari Muhammad shi kuma yace rashin kama kan mata.
Comrade Kankangi yace assalam ni dai a gani na hakan rashin bawa mata yanci ne kawai.
To Maryam sai kuma amsar Aliyu dan Hausa Gwammaja shi kuma yace mazan da ke hana matan su zuwa wajen aiki abinda yasa shine saboda yadda matan suke sakin jiki da mazan da ba nasu ba a wajen aiki.
Sai kuma Sufyan Idris yace kaucewa zargi ne.
To Albashir Yakub kuma yace karancin aminci.
Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe gaskiya wasu matan ba su da amana shi yasa za ku ga ana hana su zuwa irin waɗannan wuraren da kuka lissafo. Da fatan mata za a riƙa tsoron Allah ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Musa bin Musa shi kuma yace ya danganta da yadda mijin ke kallon matar tasa wata ba ta da kamun kai idan ta fito daga gidan ne amma wani kuma zargin ta yake yi kamar yadda bai yadda da kansa ba.
Sai kuma Ibrahim Hussein Sloga yace shi namiji yana da kishi hakan yasa suke hana su aiki ko zumunci da dai sauransu.
To sai kuma amsa na gaba daga Muhammad Isa Ubandoma shi kuma yace ba takura bane mata da kuke gani rauni gare su yanzu hankalinta zai gushe ta fara shirme da wani ko ta fara majijji da kai saboda ita ma tana samun kuɗin ta don haka ba lallai ne ta ma biyayya ba.
Sai kuma Lukman Ibn Murtala yace a gani na idan dai da yarjejeniya me zai hana amma ni bazan iya auren matar da ke aiki ba.
To daga karamar hukumar mashina kuma Zainab Barista ko ta ce mana salam filin yau da gobe kishi ne yake sa wasu maza suke hana matan su zuwa wajen aiki ko ziyara.
Shi kuma Imam Yahaya Soja Wuba Adamawa yace salam yau da gobe shi mijin bai yarda da kansa ba shine yasa yake hana matarsa ziyara da ma aikin gwamnati ko wani abu mai kama haka.
To kuma za mu kammala da amsar Fa'iza dan Jumaladan inda tace zargi ne kuma da tunanin in ka kyale ta daga baya za ta zo ta fi karfinka wanda kuma ba haka bane in aka ga mace ta fi karfin namiji to shine bai sauke haƙƙin shi ba. Nagode ku tashi lafiya.
To mu ma mun gode da waɗannan sakonnin ko amsoshin a ci gaba da turo mana.
A zamanin yau, wasu mata na ikirarin cewa wasu mazajen na takura musu ta hanyar hana su zuwa makaranta ko aiki ko kuma yin sana'a ko ma zuwa zumunci a nasu bangaren. Su kuma maza ta yi sanar nasu dalilin da ke sa su daukar wannan matakin. Zauren muhawarar mu na yau ya tattauna akan wannan batu a karkashin jagorancin wakiliyar muryar Amurka Aisha Ma'azu.
Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. Kamar yadda muka saba a zauren namu a yau ma muna tare da wasu baki wanda zamu tattauna akan mawdu'in wanda ya farkata kan takurawa. Mata ana su zuwa aiki, ci gaba da karatu ne, zuwa biki ne ko dai makamantan su. Domin tattauna wannan mawdu'i zamu so mu ji sunayen waɗannan baki namu.
Sunana Aisha Hayat.
Sai kuma
Muhammad Awale Ibrahim.
Zan so in fara da kai. Kasancewar maza ne suke aikata wannan takurawa. So da yawa zaka ga namiji baya so matarsa ta fita aiki ko ta fita daga cikin gida ke wani abu ne ke sanya maza yin haka. Tsoro suke ji ko kuma menene da yake?
Eto, akwai haka sannan kuma akwai dalilai wanda muke ganin so da yawa shi maza ke kulawa don yadda suke gudanar da harkar yayansu. Bari mu yi miki misali. Kin ga yanayinmu na Najeriya, kuma in ce wai matanmu na Arewa, mazajen da yawa za ki ga akwai tsoron exposing.
Bari mu ce ta fita ta yi hulɗa da wasu abu.
Yawwa, kaman gani suke hakan nan yana iya sawa misali ta je ta koyi wani abin wanda zai iya zuwa ya haifar da wani matsala a cikin gida.
Idan na fahimce ka, ba su amince da hankalin macen ba.
Yawwa, wannan ɗaya ne daga cikin dalilan. Wasu mazan kenan. Sun san mutum yana ɗaukar mataki ne akan matarsa iya gurgurdan yadda ya fahimce ta. Misali, ana samun so da yawa wani zaki gani bi da matarsa bata cika fita ba, to a lokacin da ya zo kuma ya bata izini tana fita tana hulɗa da mutane hakanan, to sai ya zo kuma ta zo gida ta dawo da wani hali wanda sai su karkata mata hankali.
To
misali
Hajji Aisha, zan so ki so ka bakin ki ala.
Ni dai a tunanina mata sun kashi sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda suke da ra'ayinsu na kansu, da wani ra'ayin wani ba zai rinjaye su ba. Akwai waɗansu kuma da ra'ayin waɗansu za su iya rinjayen jinin. To amma akasari yawanci idan aka ce mace maza suna jiran layin sai ta ga mace, dai in aka ce mace sai a yi mana jumla ɗaya. Sai a ce to kowa kawai zai kasance ra'ayin wani zai iya shafan nashi ko kuma canza masa
ra'ayin. To
inda yawanci abinda su suke gudu kenan.
To banda haka waɗansu suna zaton cewa ai yin haka da maza suke yi yana da nasaba da ƴancin kai da mace. Idan ta samu kuma tana da kuɗaɗen da take juyawa da kanta, ba za ta mishi biyayya ba, za ta mishi rashin kunya da dai makamantansu.
To aikin dokokin duba ana samun irin haka so da yawa. Wani za ki ga misali ya gwada ɓarin duka, misali ya taɓa auren wacce dama misali tana daina karatu ya wargwado kuma wasu abubuwa dai na rayuwa bata same su ta yadda misali kwatankwacin yadda za ta iya intimidating mutum ba misali. Kuma ya gwada wata society ya samu irin mace wacce Allah ya mata hali ga karatu ga ilimi. To misali hakan nan experience din da ya samu in that regard zai iya zuwa shi yana ba abokai ma labari wanda hakan yana iya haifar musu su anan su gidan su sa matakai don gudun irin
aukuwar
haka.
To amma yin haka ai kamar yana da tashi na kasu da yake haifarwa a cikin zamantakewa na aure ko
kuma take yin aure sosai a gani na duk da na farko na ce mata sun kasu kashi ai mace da za ta fita yawanci matan da suke fita su sami mace ba kafin nan in ta samu abu ta yi tunanin kanta sai ta yi tunanin mutane da yau kwanci in ba iyaye ba ta yi tunanin miji ta yi tunanin ya za so akasari za ki ga yawanci abinda suke samu in ka duba arewa ne kuma macen da miji ya batta suka samu wannan fahimtar da juna ba zan ma fi sabilillah in za su yi adalci za su akasari za su gaya miki abinda take samu in bai kara musu ba ya taimaka musu kuma ya taimaka wa kowa da yake
karatu. Eto, na yarda da hakan amma akwai abin da nake so duba. Kin san so da yawa wasu matan suna misunderstanding takura da kuma kula misali. Wata idan shi mijin nata yana da kula sosai tani bai so wani abin da zai zo ya shafe ta a waje, the kind of pressure da shi ke facing a waje saboda ƙaunarta da yake yana kokarin yin rikice da kyau to wasu matan suna misinterpreting irin wannan suna gani takura ne misali
kin ku bari mu dan tabo batun dai ita ji Aisha sai magana zuwa aiki duk abin da mace ta samu yana karewa ne akan iyalinta kamar mata tunanin kanta to mu kaddara matan nan tana da iya gurgurdo ta yi karatu za ta iya fita ta samu taro ko kuma shi mijin nan shi ma yana iya gurgurdo amma abin da yake yi baya wadatar idan matan nan ta zauna a gida kaga an yi asarar wannan abu da zan yi zuwa da shi idan kuma ta fita ba a samu ƙari ko ba ta ba
to amma ai abin da zaki yi da aka rige shi shine wasu suna taimakawa misali gurin samun yiman mai gida ta ne ko ta fara da cike da yanzu amma kuma yana creating problem to kanada wai eh a wani fanni sai kika so da yawa tana zuwa in an karba albashi tana yin wasu abubuwa da gaskiya a da shi ba zai iya yin su ba ana taimaka a gurin amma so da yawa kuma sai kika ana samun rikice-rikice ni dai ta ce tana da meeting din kuma misali shi lokacin da za a je meeting din nan bai kwanta mai ba sannan akwai irin mutanen da tana mu'amala da su wanda ko a dace misali bai halatta ba to akwai abubuwan da ya kamata duk abin da mutum zai yi a rayuwa idan ya ci karo da abin da addini ya shimfiɗa maka addinin ka ya shimfiɗa maka kamata a ci gaba da bayan shi ba to so da yawa wasu saboda rashin isasshen ilimin da za su iya ba matan bayani haka misali ko kuma rashin hikima yadda za su iya matan bayani
ko kuma taurin kan matan
ta ba ta ilimi
ana samun
ta ba ta ilimi
bayanin da nake shine so da yawa wasu mazan ba hikimar da za su iya matan bayani ta gane manufarsu akan haka to ita mace sai ta zo mace na ganin
kamar ta yi wani tambaya ne
na
tambayar tana da muhimmanci
ta ce maka ta ba ta ilimi
eh to idan
yanzu a gaban ka kewan mu na aure
na
za ka ga yawanci an yi auren ana azumin tazo da ilimin nan kuma ba kowa bane ya san inda ilimin da take to yanzu kaga nauyi ya dauro akan mace shi ya koya mata ya nuna mata abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba amma baka idan baka nuna mata ka batta kuma tana wannan lalle dole ne za a samu
matsaloli
don rayuwar yau da gobe sai Allah kuma zuwa aiki zuwa wurin karatu zuwa wurin mai ai mata iyaye mu da yawan su kuma in dai ka san kana da fahimta akwai limit inda akwai dai iya matakin da zaka tsaya ka san dai wannan ba zaka iya wuce wannan ba wannan za ta wannan akwai aikin da zaka yi ka san eh wannan ne iya aikin da zan iya wannan ne iya abin da bazan iya to amma in ba ilimin nan fa akwai matsala don dole ka fahimci ilimin ta fahimci ilimin
ta haka ne ma yaya za su samu tarbiyya
ya ma za su samu tarbiyya
na yadda da wannan magana amma kin san shi ilimi daban aiki da shi kuma daban
amma sai a kwatanta dai ba da ilimi
na yadda da magana ki ilimi ai shi ilmantar da mace abu ne wanda zan yi misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ilmantar da mace kuma ya ilmantar da al'umma ne you realize cewa shi ilmantar ilimi ga mace abu ne mai muhimmanci sosai amma kamar yadda nake bayani ilimi daban aiki da shi daban kamar da nake anki mazaje wasu suna karantar matar su ne kamar yanke hukunci akan ko za su bari ta fita ko ba za su bari ta fita ba
to mu bar mutum aiki mu karkata kan kusa zuwa asibiti ko kuma ziyara na dangi ko abokai ko zuwa biki na dangi ko na abokai wasu mazan suna takurawa matan su kuma da ko a addinance ba a ce idan ka auri mace rayuwarta na baya a shafe shi ba sai dai ta dora bisa umarni na mijinta
to kuma amince wannan ya danganta ga irin fahimta da ke tsakanin shi mijin da matan bari mu ci wani misali mace ce ta fita ta je biki ta je ta gan wani anko wanda wannan anko din misali kudin da aka daura wannan anko din shi mijin bai da karfin da zai sayan wannan kuma ta zo gida ta matsa lamba sai an siya misali kin ga yanzu hakan nan zuwa wannan bikin yanzu misali yanzu bai haifar da matsala ba saboda hakan zai iya kaiwa ga wasu matan kai inda annan setin sunmu na arewa ne wasu abubuwan ma idan kin ji abin sai ya baki mamaki akan ire-iren a je biki wani abun ya taso
amma ziyara ka kunta kawai ba eh har da ziyara ka dai kunta mana kaɗan daga cikin irin waɗannan matsaloli da suke tasowa idan aka je irin
kin ga shi ne misali na kamar maganan anko din nan daya ana samun haka
ana samun
yawa sannan bayan haka ana samun matsalar rikice-rikice kai yanzu misali ka auri mata wanda ka san ba isheshen hakuri ne da ita sosai ba, misali ba wacce take iya jure magana bane, to tana iya zuwa gurin biki yanzu wannan labarai take dirkiciya tashi a zo a ce maka wani kin ga ai abun kunya, wannan misali ne shi ma daga ciki. Sannan bayan haka yanzu misali gurin da za ta je din wannan gurin maybe akwai security challenges misali ko kuma hanyar bai da kyau, akwai abubuwa da yawa da za ka duba kai abin da zai kare matanka shi biyo priority.
Kaga kai yanzu ka fitar da abun da ya kamata a ce ka duba ko ba haka ba, amma wani lokacin ba haka ba, akwai mai ra'ayi ba na son ziyara
wanda idan mace ba ta dage ba gabaki ɗaya zumunci zai rushe da dangi.
Na yarda zuwa wani ziyara ko ko zuwa wani gidan bikin ba alheri a cikin
na
dan abubuwan da mata ke dauka, amma ba kowanne ba dan yanzu akwai wani sana ki ce biki ne dai ba za ki je ba, amma dan dai ki je ki da iyayenki ko ko ki je ki da kakanni ko ko wani ba lafiya ki da na bani, amma akwai wani kuma da zai ce ba bikin ba ba asibitin ba ko wani kuma babu kilan ya taba samun wani experience
a baya
da baya son abin ya nune ta, kilan kuma halin mace ne at that point zai
crash
don mu mata wani lokacin za ki ga ra'ayin wani ko ra'ayin wata sai ki ga mace ta dauka ta zauna a kan shi ba ta da nata ra'ayi, alhali kuma wancan ko a ce tsawa ce ko ma wani lokaci ma ƴar uwa ce ita zai yi ita wannan shawaran da take baki fa ba shi bane ita take yi, mazan kuma kala kala ne, wani baya son komai shi abu ɗaya da sauransu yawa, wani yana son shi kuma yawa a musulunci kin ga shi ne daidai ko ba haka ba, to amma wa'ansu kuma kila akwai namijin da bai damu ba, akwai wani kuma yana da kishi ya damu yawa, to amma kin ga mu mata mu yawanci ba ma fahimtar ko da ka san mijinka wani iri ne za ka zo ka kwaikwayi abin da wa'ansu suke yi, idan ka kwaikwaya kuma ka ga wani zai je aka ce wani zai wani abu ya ba masa wani kuma zai
sha
kin gane ne na yadda da wannan
malama kaga
ina da dan abu ne da zan dan kara akan wannan magana, kin gani zan yi miki misali ne da wata da mijinta ya dawo daga aiki ya zo ya samu kawaye a gida ana sauri
ina ba yi girki ba,
to yaje ya zauna shi ce matan bata ma kula tamata da je ta sami shi mijin ba ta shigar ce tana tafira da wato kin ga misali, bayan haka wannan ya zo ya haddasa rikici a gidan nan da abun ya zo ba daɗi kwata-kwata, to kin ga wayannan matan da suka zo gidan nan daga baya shi mijin ya zo yana fushi da su yana ganin sun yi tarayya gurin zuga matansa ko kuna makamancin haka, to ire-iren abubuwa irin wannan ne ya sa wasu mazajen kiyaye matansu, in dai kina gida da ni na san gaskiya zai yi matuƙar wahala a ce an samu wani matsala daga waje, sannan in matsala tsakanin yana da ke a gida ne it will be very easy ne resolving din shi, amma idan abu ya fara shigowa daga waje misali ana samun matsala sau da yawa.
To masu sauraro kun dai ji kaɗan daga cikin abubuwan da Zauren ya tattauna a kai, a cikin sakonnin da muka karanto muku ɗazu wasu sun nuna cewa ƙyashi ne ke janyo irin wannan takurar, to koyaya za a iya samun ilimin warware waɗannan matsalolin? Kafin ku ji ci gaban tattaunawar Zauren, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yeah.
dalla yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Zauran.
Koyota wacce na san ta ce tana aiki amma mijinta baya mata abubuwan da ya kamata ko yace dan kawo mata ce kuma sai ranan da ya ga dama kuma duk abin da ya ga dama ya san irin rayuwar da take ciki kamin ya aure ta kuma da yazo ya aure ta sai ya sauye
a wannan kuskure ne
to da yawa mata suna gani kamar maza suna kiyashin abin da za su samu ne shi yasa suke hana su fita
wannan gaskiya kuskure ne kuma mummunan fahimta ne saboda kowanne namiji da irin dalilin sa mazaje kala kala ne kamar yadda ta fara sun ce mata sun kashe kashe shi to hakan maza mazajen so da yawa zaki ga akwai ina kuke mata mazaje wasu su suke daukar matan su ma su je su aje a wurin taro ko kuma gurin aiki ko makaranta ko wani abu sai hakan danta ga irin fahimtar da shi mijin yake da shi eh amma komai ana so idan zaka yi ya zama yana cikin ya bi shari'ar addini idan kaga abu zai kauce ma addini gaskiya kuskure na taba zuwa wani office anan wannan sanna wallahi abin da na gani a gurin gaskiya ni ya ban mamaki saboda an ce matan aure ne mijin ne ma zai aje ta a gurin kuma na ga ire-iren
mu'amalar ta da wanda ba muharrama
wallahi abin ya bani mamaki kwarai
to wannan yana daga cikin dalilai da maza suke bayan
suke gudu
na cewa ba sa so mata su fita su yi mu'amala da wasu a waje domin suna komawa su yi abubuwan da ba su dace ba na cin amana
gaskiya so da yawa
ni dai ina da kamar tarbiyya na cikin babban abin da yake haddasa irin wannan kuma yanzu sai kiga yadda kuma duniyar namu yanzu ya kasance sai kiga abin iyayen ma wasu iyayen ma ba ta ma kokarin su nuna wa ƴaƴan nasu wannan ma ba daidai ba ne amma kuma idan ne muka duba rayuwar aure a musulunci mun san waɗannan duk ba abin da ya dace ba to kin ga wanda kuma ta fahimta ta sani ai koda da maza dubu ne zaki aiki kin san
kiya
ko yanzu duk dai sai
to aka sabi fa Haji Aisha zaki ga waɗannan mata idan fa addini ne za su koyar da kai ma
nagode
kamar da zan je ke magana na ilimi
daban shari'a daban
muhalli amfani kuma da ilimi shi ma da nasu muhalli to wasu suna gani cewa abokai su suke tasiri wajen sauyawa mata tunani kuma su sarrafa musu tunanin su inda suke komawa su bar ainihin abin da ya kamata su yi su koma yin waɗanda kawai suka koma koya musu
abokai da yawa ana samu
da kuma san bin abin da yake yayi abin da za mu abin da yake yi yayi wani abin in kai sai a ce maka a wannan na gargajiya bari ne abin da yake yayi suna mantuwa wannan abun gargajiyar fa shi ne in line da abun da Allah yake yi amma kuma yin wannan da yake yayi inda shi ne yake daukan mana
barin ka miki misali daya da maza da yawa da naci suke kokawa a kai shi ne yanayin yadda mata suke sanya tufafi a zamanin yanzu za ki ga matar da za ta je aiki za ta sanya sutura ta dauko mayafinta tukunna makamin a kai kan mayafinkin da za ta sanya a jikinta dinki ne da zai bayyana suran jikinta bayan ta san ta irin wannan dinki bai mu kota ne ni abin da zai killace mata al'auran ta duk da baki gabaki dai al'auran
to sai ai
sai ta dauko gele ta yafa a ka fada da ba za ka taba tunanin cewa wannan matar aure ba ce kin ga wannan na daga cikin dalilin da maza suke kofa kuma in ka tambayi mata sai su ce ai mazan a tofu ne
ai ko ke na mace wani irin shigan in kika gani ko ke na mace kina jin yunin shi ko ke in kika sawa idan ke ce mijin wannan in ba dai irin mazan da ba sa kishi ba dole fi sabilillah in zan faɗi gaskiya wannan ka bai yi ba bai yi ba fi sabilillah
kiga an dawo kan dai magana na ce
a'a idan aka ce wai idan bera da sata to fa daddawa da wani
da wani
yawa
ko ba haka ba
sannan
ana samun irin waɗannan matsaloli hakan ya dace hana mace zumunci da dangi hakan ya dace hana ta zuwa asibiti menene makawa ko kuma menene wasu irin hanyoyi za a bi domin magance irin waɗannan matsaloli da ka iya tasowa idan aka bar mace tana ta aiki ne asibiti ne biki ne da dai makamantan su
gaskiya mafita ɗaya ne ilimi
an dawo magana Hajji Aisha
ilimi shi mijin
to amma kuma maganar wanne daga cikin ilimi ilimin addini
ilimin
boko
ilimin addini ne kin saboda shi addini shi ne shi duk wani abu na rayuwar mutum shi ne kafin zai shimfiɗa maka guidelines na kan yadda za ka gudanar da rayuwarka to so da yawa idan kana da idan an samu mutum mai ilimi zai san don yawancin mazajen za ki ga wasu suna wasu abubuwan akan rashin sani ne shi bai san a ta ina ya kamata ya ana mata sabta ba bai san a ta ina ya kamata ya bani ya bata izinin ta ba bai sani ba shi dai kawai ko ya sake ta ta gaba daya ko kuma yace a ba ina za ta amma in yana da ilimi zai fahimci cewa wannan in na barta ta je guri kaza za iya samun matsala kaza ko kaza ko kaza sannan wannan kuma ko a musulunce misali ta je guri kaza ba za a samu matsala ba wannan musulunci bai hana ni musulunci bai ce min in hana matana
ta je ta yi aiki
yawa ko kuma in ci mutane ko kuma musulunci bai ce min in hana matana ziyarar yan kwananta ko na abu makamashi haka ba yawa idan mutum yana da wannan ilimin za ki ga bai sai zama yana irin wannan kurakuran ba
Hajji Aisha
ni na hawo babban da ilimi fahimtar juna dan kuka fahimci juna fa za ku wuce wani matsayi idan kuka fahimci juna fahimtar nan zai sa abubuwa da yawa da zai zama ko na zargi ne ko na me su da bai zaki da an kawo da wani na biyu kuma in dai har sai ta je din to ka kaita ko ko ya zama kai ne ma shugaba ka ce ka ziyarci wani ba don komai ba dan ladan da za a samu a wannan in kai ne kake kaiwa ko ko kai ne kake sai ai abubuwa da yawa za a samu rakin wayansu abubuwan da za a yi ai in yanzu na san ina san laje biki ba dan komai ba dan zan je na hadu da wayansu da za su sauya min ra'ayi sai kace mun Aisha mata fita ne ai komai shedanci na dai akwai kana wurin dan da akwai dai yawa akwai abin da za a yi ya ire-iren haka ban hana ki ziyarar amma zan kai ki mu je mu yi tare ladan ai tare
sai mu samu tare
ba yawa za mu samu tare kin ga irin wannan ma za a dan rage wayansu
abubuwan ai kai maganar ilimi ke ma kin yi maganar ilimi an riga an baro ashe turan gini ranzani domin an riga an yi aguran ba ilimin ko kuma an samu tangarda a cikin ilimin ta yaya za a yi a gyaro bangaren ilimi karatu za a koma yi yaya za a yi karatu tunda ana samun matsalar gari malami ko malama za a kawo ko kuma a makaranta za a kai domin kaiwa makarantar ma a shekarun baya an samu matsaloli da dama a makarantar
shi ilimi neman ilimi ba ga ita macen kadai nake nufi ba shi namijin da kansa yana bukatar ilimi ilimi abu ne a rayuwa wanda continuously ya kamata mutum ya ci gaba da nema saboda bai karewa ilimi na addini idan ka nemi ilimi to gaskiya wanda yake da cikakken ilimi in zai amfani da ilimin sa to akwai wani bangare wanda yake yawan tasiri a rayuwar mutane wanda shi zai iya kubuta wannan abu dan shi shedan hanyoyi da yake biye wa mutum ya raya wa mutum wasu abubuwa sai ki ga kamar da ta yi magana kazan ta ce idan an samu fahimta tsakanin mutane akwai abubuwa da zaki ga ba ma sa tasowa shi shedan yana amfani da abin da kake so ya cutar da kai so da yawa zai iya zuwa tsakanin mutane biyu ga fahimtar ga komai amma idan ba isasshen ilimi sai ki ga ya zo ya shigar da wani abu ciki a zo kuma a rikice a yi ta samun matsala
kai namiji ne ta yaya namiji zai nemi ƙarin ilimi duk da ya yi aure domin ya tafi da al'amuran zamantakewa tsakanin shi da iyalinsa yadda ya
kamata ilimin addini wannan mai sauki ne ga malamai da yawa ko ta ina yana iya zuwa ya samu makarantu in yana ganin ba zai iya shiga makarantu ba misali yana ganin shi ya girma akwai irin karatu da malamai ke yi a masallatai yana iya zuwa bayan haka ai hanyoyi da zaka nemi ilimi a wannan zamanin yayi yawa sosai akwai in na fara lissafa sai yanzu gaskiya ina ganin sai akai gobe
kamar ya nake kamar ya nake kisa ke
na
jawaban aure lami da farko Allah ne gaba sannan aure lami ne mallan Allah na biye to kuwa da uba ko suna biye
to Aisha Ma'azu kenan da tawagarta mun gode masu saurare ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji dadin shi sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin da Julie Levis Gresham da ta bada umarni da engineer mu ne Mr. Voltec ni Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ku huta lafiya
Abin da uwar gida ta yi, a je a faɗa ma mai gida, sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata ta fito daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin bayan in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne.